daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma tashar Alpha Radio a kubirin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com masu rarrun mu assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumin lidigiran birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi garba da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa Fadar Sultan din Katsina Maradi ta jamhuriyar Niger ta saka wata dokar aure dan yaki almubazzaranci a Maradi kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar Juma'a Allah za ta gabatar mana da shirin tsintsiya madaurin ki daya daga bisani kuma Ibrahim Kalmasi garba ya kawo mana shirin jawabai daga dattawa amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana kwarin gwiwarsa kan ganawar da aka shirya cewa da shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su yi bayan tattaunawar da suka yi yau din nan Asabar da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in da kuma Prime Minister Japan Shinzo Abe Trump ya rubuta ta kafar Twitter cewa yayi abin da ya kira tattaunawa mai kyau da Moon sannan yayi bayani ga Abe game da shirin ganawarsa da Kim ba a taba samun irin wannan ci gaba a batun ba a cewar Trump yayin da yake tsaye ganga da shugabar Jamus Angela Merkel tunda farko a jiya Juma'a Kim ya kasance shugaban Koriya ta Arewa na farko da ya taba taka kasar Koriya ta Kudu bayan da ya ketare kan iyaka ya sha hannu da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in bayan da yayi balaguran aikin diplomasiya na farko zuwa Brussels inda ake taron ministocin kasashen da ke cikin kungiyar kawance ta NATO sabon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yaya da zango a gabar ta tsakiya a yau dinnan Asabar ziyarar ta kwanaki uku ta hada da yada zango a Saudiya da Isra'ila da Jordan inda ake kyautata zaton zai yi bayani ga kawayen Amurka kan manufar Amurka kan Iran Jiya Juma'a Pompeo ya ce har yanzu ba a yanke shawara kan ko shugaban Amurka Donald Trump zai janye daga yarjejeniyar da aka cimma da Iran kan nuclear ko a'a ba ya kara da cewa har yanzu ana ci gaba da tattaunawa a wani taron manema labarai na farko tun da ya fara sabon aikin nasa Pompeo ya ce muddin ba a yi wata gagarumar gyara ba muddin ba a daidaita al'amura ba wato raunin wannan yarjejeniyar Shugaba Trump ba zai ci gaba da kasancewa cikin ta ba har bayan watan Mayu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Prime Minister Singapore ya ce har yanzu kungiyar ISIS wata babbar barazana ce ga kasashen da ke cikin kungiyar yankin kudancin Asia ASEAN a takaice. Duk wanda galabar da aka yi kanta a gabar ta tsakiya. A jawabinsa na bude wani babban taron kungiyar ta ASEAN a kasar Singapore, Lee Hsien Loong ya ce a yanzu yankin na kudancin Asia na cikin kwanciyar hankali, to amma har yanzu akwai wannan barazanar. Prime Minister ya yi gargadin cewa yadda fasaha ta kan kama a yankin ma ya dada tsananin barazanar. Ya kamata mu zamantu masu jajircewa wajen fuskantar irin barazanar da aka saba gani da wacce take ba wa kamar ta ta'addanci da kuma kutsen yanar internet wani dan kunar bakin wake ya halaka sojojin kasar Somalia akalla hudu a wani harin da ya kai wani wurin cin abinci dake rababban garin nan na Galkayo a yankin tsakiyar Somalia a cewar shaidu da kuma wasu jami'ai a yau dinnan Asabar harin ya auku ne a sashin arewa na garin wanda ke yankin Puntland mai dan yancin cin gashin kai wani matashi wanda yayi damara da bamabamai ya sheka guje ya dumfari wani wurin cin abinci wanda manyan jami'an tsaron gwamnati da dogarawansu suka tadu don cin abinci ya tarwatsa kansa abinda wani ganau ya ga muryar Amurka kenan Jami'an gwamnati da ke yankin sun tabbatar cewa wani babban kwamandan sojoji, wato manyan kwamandojin sojoji biyu na cikin waɗanda aka kashe a harin. Kanar Abdi Hukun Abdullahi Muhammad, kwamandan tawagogin da ke sintirin tabbatar da tsaro a garin, da wani babban jami'in sojin gwamnatin Somalia Abdul Hani Ahmad Gairi, da wani kanar ɗin soja, da kuma ɗaya daga cikin dogarawan tsaro sun mutu a wannan harin. Abinda jami'an tsaron Somalia suka ga muryar Amurka kenan. Wata kotun ɗaukaka ƙara a jihar Texas ta yanke hukunci cewa jihar ta Texas na iya aiwatar da dokar amfani da katin zaɓe wajen kaɗa ƙuri'a, saɓanin hukuncin da wata kotu ta yanke cewa kar a yi amfani da dokar saboda wai ta za ta shafi tsirarin jinsuna ne kawai. A shari'ar da aka yanke da uku akasin ɗaya, kotun ta biyar a jerin kotunan ɗaukaka ƙara da ke sama da kotunan gunduma a Amurka, wadda ke a birnin New Orleans, a ta zartar da cewa dokar ta Texas ta yi kyakkyawan maye gurbin ta shekara ta 2011, wadda wani alƙalin tarayya ya ce rashin adalci ne ga tsirarin jinsuna. Kotun ta ce an yi kuskure ma a sabuwar dokar don kyautata ma tsirarin jinsuna, waɗanda basu da katin shaidar da aka amince da shi za su iya kaɗa ƙuri'a muddin dai suka rattaba hannu kan wata takardar rantsuwa.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla a jamhuriyar Niger, fadar sultan ɗin Katsina Maradi ta saka wata doka aure don yaƙi da almubazzaranci a Maradi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Shu'aibu Mani.
Bayan masarautun jihohin Agadez da na Zandar, wannan karo masarautar Katsina Maradi ce ta ciri tuta wajen hannunka mai sanda ga talaka masu yawan tabka almubazzaranci lokacin bukukuwan aure ko na zanen suna. Maremawa sultan Adazaki a Katsina Maradi da jawabi.
Sadaki dai wajibi ba taɓa shi
don fasa adalci.
An hana jerin gwano da ake yi in an yi arme nan gaba in za a darma arme babu wata hidima da ake yi, wasu tuwaye wani menene wasu shaye-shaye gara wanda ake yi to a daina saboda banna ce. Umshi da ake ɗauka irin hidimar da ake gani sai wanda ya gani abin ya ta'azzara. An hana wani uniform, akwai wanda za a cewa shi uniform din kuma ya kamata shi bashi da halin sai ya je ko ya ci bashi ko ya shiga wata hanya. Kidi wannan wanda ake yi na zamani orchestra
abai sababbu mata da ma'aikatan gwamnati da sauran kungiyoyi suka amsa wannan kiran sultan din Katsina Maradi madan Adam Jariram da rakata a ma'aikatar jin dadin mata da ƙananan yara.
Mu mata a wannan fanni abubuwan da duk aka yi mu mata aka kwara ba kowa ba. Yanzu kenan muna rana ne an jayo mu inuwa an mu huta rana mu muka kai kanmu. Jama'a kuna gani rayuwar mu ma a cikin gidajen mu yana sauya sai a sa ka kai abinda baka iyawa.
Malamai magada Annabawa su ma sun amsa kira da liman almumalan Musa Antoma liman masallacin Fadustan din Katsina Maradi ya ce ya dace a yayaki da mayagun dabi'o'i.
Masifar damu na aka yi damu da magariba ya kai magariba sai a doke ɗaya mutane a cikin sungulbi a aka kwarkyar. Allah baka nasara babban masifa za a kai kudin ango na arme miliyan guda ko jaka 500 a doke mota 10 a ce za a kai kudi. In an je a dafa musu zabo 50 ko a yi talleri ta koma biyan bashi har da ta haihu ma ba ta biya bashin da ake binta ba. A kai har ƙarfe 10 miji ya gama ta shi ta Allah mai sanwa ba asalin rabuwa ta zo daga wannan. Busa ka tahiya wajen damu a armotunan mutane a ce a yi ta jero cikin unguwa ana baiki yaro. Allah baka nasara a sa kafa a har halbe wannan abubuwa.
Shi ma da ya ɗauki jawabi Malam Sadisu Umaru mataimaki ga shugaban majalisar jiha ya yaba da wannan mataki na sultan din Katsina Maradi.
Mai martaba an ɗauki matakai wannan matakan a tabbatar da su ba a nan cikin da Maradi kare ba a cikin da Maradi kawai.
Kungiyoyin farafula sun amsa goren gayyatar sultan Alzaki a birnin Neto na haɗakar kungiyoyin farafula.
An zo wajen biki an yi uniform an yi abinci in ya zama na irin na banda ne aka yi to ya kamata a ma mutum hukunci duk wanda ya wannan ga abin da zai bugu ne a musu mugunyar tara in ya zama na irin wannan sakarci ne za a yi to a hana su.
A sanarwar ƙarshe sultan Alzaki ya yi kira ga dukkan talakawa shi a jira muradi duka wanda ya taka doka to jiki magai
in ya taka doka doka ta haushi wanda ya yarda ya karewa ga magana to dadawa
inda kare shi ya san inda za
shi Eva Mai murya Amerika daga muradi jamhuri Niger
to a gaida Shaibu Mani to yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama Jummai Alhaji ta kama da shirin mu na gaba tsintsiya madaurin kida
tsintsiya madaurin kida Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin kwanaki cibiyar sita tare da goyon bayan wata kungiya mai zaman kanta da ake cewa Neria ta kaice suka shirya muhawara tsakanin daliban jami'ar fasaha ta Modibo Adama Ayola da jami'ar jihar Adama dake garin Mubi da kuma kolejin fasaha ta gwamnatin tarayya shi ma dake garin Mubi akan yadda za a samu zaman lafiya an shirye wannan muhawara ce ganin yadda dalibai a arewa maso gabashin Najeriya suka fuskanci matsala ko kuma matsaloli a sakamakon rikice-rikice bisa la'akari da wannan muhawara da aka shirya muka nemi jin ta bakin matasa ko kuma dalibai tambayar da aka musu shin irin wannan muhawara ko taron za su taimaka a samu zaman lafiya wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz shi ya samu mana wannan ra'ayi kamar haka
sunana Said Abubakar Dalladi hakikalin gaskiya taron nan taro ne mai muhimmanci kuma zai haifar da da mai ido domin taro ne da za a yi wayarwa da student kai ta yadda za su zauna da ƴan uwansu daban-daban domin duk inda ka samu makaranta guri ne na al'umma daban-daban yarika daban-daban so idan ana suna da buƙatar a zo a dan tunatar da su ta yadda za su zauna da ƴan uwansu gabaki daya waɗanda suka zo daga gurare daban-daban akwai buƙatar haka a wayar musu da kai
sunana blessing goda eh hakikanin gaskiya dai wannan fadakarwan yana da muhimmanci ga mu dalibai
kamar me ya kamata ku dalibai za ku yi don wajen sa ido
eh ga mu dalibai ya kamata mu dinga duba da wa suke shigowa da wa suke fita da wa za mu zauna domin wasu mutane kaga suna shigowa ba tare da ma ba a ma wuri kamar kula da a ringa checking nasu wasu ba dalibai za su ringa shigowa don abubuwa daban-daban yana kawo su to yana da kyau a sa ido ga irin
sunana Abubakar Suleiman Kulli so wannan fadakarwa ne abin da ya kamata su dalibai su kula saboda su san da waye za su yi mu'amala don ya kamata dai kowa ya zama shi ma mai kula ne da waɗanda suke mu'amala kusa da su don kowa ya san da waye ke mu'amala ka kula da waye ne yazo waye ne duk in kaga mutun yana son tada hankali yana da kyau dalibi yayi sauri ya je gurin management ko student affairs sai sanarwa sai ya ga musu akan cewa ga wani fa yana son ya kawo mana tashin hankali saboda ai sauri a magance wannan matsalan da yake faruwa a makarantun mu gaba da
sunana Annabel Altofa ina karanta mass communication ka gaskiya naji dadi da naji wannan shirin kan zai taimaka ma makarantun mu kuma da ƴan uwan mu gabaki daya duka
me ya kamata dalibi ya kula
abinda dalibi zai kula shine ya dinga dubi irin waɗanda yake tafiya da su wanda kuma zai sake hadu da su ya san cewa waɗannan ba kowa bane na gaskiya akwai wani da zaka ganshi zai shiga din ne kamar mutum ne na gaskiya amma akwai inda zai sake nuna cewa wannan fa ba mutum na gaskiya ba bisa ga maganganun shi da waidar kuma yake yin abubuwan shi idan ka sa examine mai kyau zaka gane cewa wannan fa ba mutum ne na gaskiya ba so irin waɗannan mutane ɗan karanta su dinga sa kula su dinga san cewa ba kowa bane zai zo wurin su wannan mutum na gaskiya ne ba
Sura Bashir Muhammad Dalladi ya ba mu gudunmu dama abinda muke nema kenan ya kasance an zo an kawo mana jawabi akan tsaro da zaman lafiya kuma
sunana Khadija Muhammad to lalle yayi kyau saboda zai taimaka wa dalibai da ma har wanda ba dalibai ba ma gabaki daya
wajen me
wajen fadakantarwa da gane yanda za a yi zamantakewa da al'umma bai
sunana Musa Shaibu ya kamata dalibi ya maida hankali musamman akan abin da ya kawo shi saboda karatu shine ya kawo shi saboda haka ya kamata ya maida hankali ya daina biye waɗansu waɗanda ba abin da ya kawo su. Sunana Peter James. Gaskiya ɗalibi ya kamata ya kula da waɗanda yake tayyare da su, wanda yake yawo su shiga da fitansa su ya suke wani karata ne nasu.
Wannan shiri na tsintsiya madaurin ki daya yana zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne. A ci gaba da yunkurin ganin an samu hanyar magance sabanin da ke tsakanin makiyaya da manoma, kwanaki wata kungiya a karamin hukumar Boko Jihar Plateau mai suna Concern for Prairie People ta ba da shawara akan yadda take ganin za a magance sabanin da ke tsakanin makiyaya da manoma, kamar yadda wakilu ya sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko mana da rahoto.
A taron manema labarai da kungiyar ta kira mai magana da yawun kungiyar Macan Makut yace
mun kira ɗan jaridu ne mu gaya musu cewa kullun ana kuka ne kawai gashi abu kaza ya faru, amma dai babu wanda ya fita takamaimai yace to ga maganin wannan al'amari. Shi yasa muka ce kowanne mai aje saniya yakan samu wurin da ana kira shinge da Hausa ko kuma haga da fulful day. A ce idan gwamnati za ta bayar da dan taimako domin su dan gyara shi shingen nan ya zama da kyau, wanda za su iya suna ciyar da shanukansu a wurin, kuma zai sa su samu shanukai wanda za su zama masu kyau, a nan gaba za su iya su fitar da shanukan nan su kai kasan waje su siyar da su, kaga a haka kuma za mu taimake mutanen mu.
To da shike kungiyar ta ba da shawara ne kan kiwon dabbobi musamman ma shanu. Na nemi jin ta bakin shugaban kungiyar Miyetti Allah Reshen Jihar Plateau Nura Muhammad.
Idan aka ce shinge guri ne dan kankane wanda zai ishi shanu su kwana, irin wannan shinge ba zai yiwu ba, kuma a ce shinge babba wanda turanci ake cewa ranching, wanda za a ɗebi hekta mai yawa a baiwa shanu su a shuka ciyawa a ciki a yi ruwan sha a ciki. Akwai lokacin da na kira gwamnatin Najeriya na ce ina dajin sambisa da ake amfani da ita ake kaiwa Najeriya hari, a ɗauki wannan dajin gaba ɗaya a inganta shi a ce an baiwa Fulani makiyaya. Yanzu dajin birnin Gwari har yau ba a samu abinda za a yi da wannan dajin ba. Ba a baiwa makiyaya ba, ba a baiwa manoma ba, ba a ba gwamnati ba ta amfana da shi ba. Don haka a ɗauki wannan filayen a ba su ba makiyaya, sannan gwamnati ta inganta gurin. Ku ga ko da wannan abin ba zai yiwu ba.
Shiko Farfesa Yusuf Traki, wanda ke ganin matsalar ta fi kamari ne a shiyar tsakiyar Najeriya, ce waye.
Waɗanda suna shigo da bindigogi suna kashe-kashe da daddare. Gwamnati da police da soja ba su kwace bindigogi daga hannun waɗannan mutane. To yaya za a bar mutane a ƙauyuka a zube haka ba tsaro? So shi ya sa magana T.Y. Danjuma, wato ya ari muryoyi yan Najeriya da suke a Najeriya ta tsakiya, wato Middle Belt, ya yi magana a dukkan madadinsu ne. Kuma haka suke gani, kuma haka suke tunani, kuma haka yake.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni, mai maimaka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni. Yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni, mu zauna lafiya kar wadansu su samu a matsala.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A madadin wakilan sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz da Zainab Babaji, Jummai Ali ke cewa a tuna fa, sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
To madalla a gaida jama'a to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 5 saura minti 10 yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi da shirin jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da saki saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. To kamar yadda aka saba ga gogan naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Sanata Dino mai laye ya mika kansa ga 'yan sanda inda kan hanya ya diro daga mota don zargin yan kai shi lakwaja za a hallaka shi. Mai nazarin lamuran majalisa Shehu Durbi ya ce dambarwar shugaba Buhari da majalisar dattawa na wahalar da mulkin demokradiya.
Rashin sanin yadda aikin majalisa yake shi yake jawo wannan matsala din kawai. Me yasa ake adviser a bangaren majalisa ba don kuma da sabila da a bude wannan kafa din?
Yayin da APC ta dage ranar babban taro, shi kuma Sanata Ali Sharif ya dawo jam'iyyar. Muƙarrabinsa Dr. Yarima Ingama ya faɗi dalili.
Dan kana jam'iyyar da duk abin da aka maka da ka janyo kanka, to kaga ai ba za ka zauna nan gurin ba. To rashin adalcin nan shi yasa kawai muka bari.
Murtala Nuru Gasau a taron zaman lafiya na jam'iyyatul Ansarut Tijaniya ya ce ba dalilin taro biyu na Maulidin Inyas na bana da aka yi a Kaduna da Abuja.
Amma da akwai dalili, in an raba shi goma ma babu wani abu. Amma for now babu wani dalili, shi haɗin kai da haɗuwa gurɗe ƙarfi ne.
Yayin da shugaba Buhari ke shirin zuwa Amurka, ya sauka a Bauchi bayan yawan ɗage ziyarar a baya. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin birnin Gwari Malam Zubair Jibrin Mai Gwari na biyu, da mai martaba agwam ko sarkin Jarawa a jihar Filato Dr. Isaac Wakili, ga mai martaba sarkin birnin Gwari a jihar Kaduna.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Yan uwana mutanen arewa, kamar yadda duk wani mai hankali ya sani cikin ikon Allah, muna fata mu mabiya mu sani cewa a duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi, ya san komi, zai iya komi kuma. Sai dai kawai gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko zai yi, musamman shugabanci. Muna kira ga jama'ar mu, musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni, su sani ba za su iya biya musu bukatun su duka ba, don kowa na da bukatarsa. Amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata ma mutane. Mun kuma mai hakuri da su gwargwado, inda muka ga ba daidai ba mu gaya musu. Su sani cewa shugabanci na Allah ne, amma muna kira ga shugabannin kar a yi abin da zai sa a rinka bin mutane a musguna musu ko a ba su tsoro ko a firgita su. Muna fata duk abin da za a yi shi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah. Muna kira ga al'ummarmu musamman arewa, nan da muke da rikita-rikita iri-iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya. Muna kira ga musamman makiyaya su sani cewa ni kusan shekara 23 da suka shige da na zo kan wannan irin aiki, na faɗa ma Fulani cewa wata rana fa kaiwa da komai wanda suke yi, wanda shi ne ya sa dole a yi burtali da sauransu, wata rana fa ba zai yiwu ba. Mutane karuwa suke, kuma suna bukatan gidaje, suna bukatan gonaki. To muna so su sani har yanzu maganan nan tana nan yanda take. Ya kamata ne mu yi hakuri da juna. In ta kama ma ya kamata Fulani su samu gurin zama na dindindin, yanda duk sauran ake a duk kasashen duniya. Fulani suna zanna a guri ɗaya ne da gidajensu da gonakinsu. Wannan tafiya kaiwa da komawa ɗin har a tare ciki kan burtali, ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba. A zanna lafiya. Su kuma waɗanda suke satin shanu, suke firgita jama'a, ya kamata su bari, domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai. To kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma. Muna fata dukkan Najeriya Allah ba mu zaman lafiya. Shugabanninmu Allah ya ba su tsoron Allah, Allah ya sa su yi adalci gare mu, Allah ya musu jagoranci. Mun gode ƙwarai da gaske, Allah ya ba mu zaman lafiya.
Shi kuwa sarkin Jarawa a jihar Filato cewa yi.
Da farko na muna da godiya saboda wannan zarafi, zan ɗauki wannan zarafi gargaji domin da zaman lafiya, saboda haka ina ba da shawarar cewa mu koma mu duba yaya za mu yi mu ci gaba da zaman lafiya. Wani hanya za a bi a yi zama da juna mu dubi duk inda muka yi yarjejiya cewa ga yanda ya canjanta mu, shi kenan sai mu tafiya mu duba lokacin su sadauna kamar da na faɗa. su yi magana da murya da yada cikin kauna wannan bai ce ni fayarbi ni in ya miri ko meye ba duka mu yan Najeriya ne duka mu yan jihar Arewa duka mu yan plateau ne ko kai waye yare ko firom bayari anaguta angas lantan da shandam da sauran su tsaka Allah ya aje mu mu yi zaman tarayya da Allah baya so mu yi zaman tarayya da ya raba mu yana da wannan amma ya hada mu Allah ina roƙo mu koma mu wannan zaman lafiya Allah ya kawo mana arziki a wannan kasa fiye da yanda muke fito amma idan babu zaman lafiya ba za mu ci moreta ba idan akwai zaman lafiya ai kaga kowa zai samu abinda Allah ya bashi ko samuwa ba tare da wata kanzoma ba saboda haka mu koyi yanda za mu zama tarayya da juna ajini sun rai Allah yana da ya kila samun bi ajini da amma da haka ba ya ba kowa kaza bina za ba amma kuma ga hasurori inda ka bi inda zaka bi da sunan domin haka yanwa bari mu manta da bambanci ba mutum ta kashe juna ba zai biya mana bukata mu tabbata fa a rana da karfe kowa zai je ba da lissafin kansa a gaban Ubangiji abinda kai ko da to ko bato domin ka amma dai na baban sarki da kuma pastor wanda an kirin nawa national task mai sarki na san maganar Allah ina gaggaga da mutane cewa rana da karfe ba akwai shari'a kowa zai ba da lissafin kansa kaman yanda littafin Romawa kirki da mun san irin shirin da Allah ya mumu a can shirin da ya mana a can ya fi zaman da muke da shi ne zai zama daɗi mu koyi yanda za mu rungumi juna domin kowa ya samu albarkar da Allah ya yi ma kowa manta da babban mutum musamman ina koma plateau state ta ana zaman tarayya tsakanin Bayari da Biram da Anambra an waye gari sai aka suka wani surayi ko kike ya zama to muna kallon juna kaman kare da damisa wannan ba zai fice mu ba bari mu zama inda Allah yana bukacin mu yi zama domin mu ci gaba da zama ta domin development ne zo ina roko mu manta da bambancin mu yi zaman tarayya mu ci moriyar kasar mu inda ya la aje nan kuma biye da haka zan roka zan kuma ba da shawara mu shugabanni idan talakawa sun gan mu shugaban mu hada kai wane ne zai hada wani amma mu shugabanni Allah ya ba mu alaki ne rike jama'a idan mun hada kai kaman a ce ni sarkin jarawa ga sarkin duron ga sarkin anaku ga sarkin yanga an ga mu muna cikanya muna zaman tarayya ai na baya dole su ki bayan mu ni kaga kanzo mai shiga to shugabanni ne ba su rungumi juna ba mu ne alamu mu ne ambassador na Allah Allah ba zai sauka yayi mulki anan baya kam ina yi amfani da dan adam wanda ya yi shi a kamalinsa domin haka ina roka da babban murya mu dubi Allah mu dubi rayuwar mu mu dubi abinda shirin Allah zai nan gaba menene na menene zan yi domin in samu wannan salama menene zan yi domin na ba su ci dadi domin haka yanwa na roko mu manta da bambanci bambanci mu rungume juna nan ne na bayan mu za su yi koyi nan ne za mu kawar da irin mummun da yana tsakanin mu abun yana hannun mu ba gwamnati bane idan mun yarda cewa eh za mu yi zaman tare ba abin da zai hana mu amma idan ba mu yarda ba wani babban abun da yake gani da kuskure da muna yi cewa idan an taba mutum sai ce sai ya rama game da sai na rama nan ne ya sa rigima ba ta karuwa amma idan aka yi mutum kai hakuri wancan yana hakuri za mu ci gaba da tafiya annabi wahidu
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin adashuwa da kwanciyar hankali da luwana
To madalla ga Ibrahim din kuma da kan daga cikin takardun labarin
To a takeice shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana kwarin gwiwarsa kan ganawar da aka shirya cewa da shi da shugaban Koriya ta Kudu Kim Jong-un za su yi bayan tattaunawar da suka yi yau din nan asabar da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in da kuma Prime Minister Japan Shinzo Abe.
To ma da lamasuraran mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jiyo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amadin Ibrahim Kalmus Sigrabu da ya gabatar da shirin da kuma Salman Abu da ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.